Magance rashin daidaito tsakanin jinsi na ɗaya daga cikin batutuwan da aka yi magana a kai a yayin wani zaman tattaunawa na taron. Da yake amsa tambaya kan yadda gwamnatinsa ke ƙoƙarin daƙile matsalar, Dr. Mahmud Bawumia ya zayyana wasu tsare-tsare da suka shirya na nufin cike giɓin da yake tsakanin maza da mata a fannonin rayuwa da dama. A ɓangaren ilimi, mataimakin shugaban ƙasar ya ce,
In Ghana, for example, we are close to about 52% of the population as female, and so that is the majority population. One of the vehicles that we have used in Ghana, for example, in creating gender equality is in the area of education.
A Ghana, kusan kashi 52 cikin 100 na al'ummar ƙasar mata ne, domin haka sun fi kowa yawa, kuma an yi amfani da ɓangaren ilimi wajen samun daidaito. Ya ce bincike ya nuna cewa mata sun fi yawan fita daga makaranta kafin su kammala fiye da maza. Tsarin ilimin sakandare kyauta da gwamnatinsa ta ƙirƙiro ya sa waɗanda ba sa iya yin rijista domin rashin kuɗi yanzu suna yi, kuma mata sun fi yawa. Ga ɓangaren kiwon lafiya da tattalin arziki kuwa, mataimakin shugaban ƙasar ya ce,
Another area of getting inclusion is in the area of financial inclusion.
Wani fannin shi ne na hada-hadar kuɗi. Bayanai na nuni da cewa yawancin mutane da ba su da asusun banki mata ne, saboda yawancinsu suna da wayoyin hannu. Mun gabatar da haɗin gwiwar asusun wayar hannu da asusun banki, wanda hakan ya sa yawancinsu yanzu sun mallaki asusun banki. Ya ce haka kuma gwamnati ta fito da tsarin aikawa da magunguna zuwa ƙauyuka ta hanyar jirgi mara matuƙi. Ya ce Ghana na da cibiyoyi 6 a ɓangarorin ƙasar, kuma kowace cibiya tana da aƙalla jirage 100, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga mata masu naƙuda. Ana aikawa da jini a waɗannan jiragen, kuma yana ceto rayukan iyaye da jinjiran da ake haihuwa a ƙauyukan da babu asibiti kusa. Sai dai masu fashin baki da manazarta a Ghana na nuni da cewa har yanzu da rana aka ba, domin akwai ɓangarori da yake buƙatar kula a daidaitun jinsi, musamman yawan mata a majalisar dokokin ƙasa. Malam Mirago Jibril Abbas ya ce,
Bincike ya nuna cewa mata a ƙasar Ghana suna da kaso 52, wato su ne wato masu rinjaye kenan tsakanin al'umma. Akan haka, idan aka yi watsi da lamuran mata, ina jin kasar Ghana ba za ta samu ci gaba da take bukata ba. Ina kira ga gwamnati, idan lalle da gaske take, to ta ware kaso na baiwa mata domin samun cike gurare na aiki a wato majalisan birane, gundumomi da kananan majalisun hukumomi, da kuma ware kaso na ministoci da kuma manya-manyan jami'an gwamnati domin su ma su taka rawar gani na samar da ci gaban kasar Ghana.
Abubakar Garba Usman, shi ne mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Idan muka dubi Ghana, sai mu ce alhamdulillahi dama ta samu. Idan muka dubi harkan bangaren neman ilimi, sai ga cewa kamar daman da namiji ke da shi, wannan dama mace ma ita ma take da shi, amma an fi ba maza dama fiye da mata. Misali ne za mu bayar, majalisar da muke da shi, mambobin majalisa muna da su guda 275, cikin su abin ban takaici 40 su ne kawai mata. Akwai dokar da aka ji, amma har yanzu dai ba tabbatar da doka ba daga majalisa. Abin da Turawa ke ce mai affirmative action, wannan ana ba marasa ƙarfi. Sa ina ganin cewa kamar ya kamata majalisa a duba a tabbatar cewa kamar wanga doka an tabbatar da shi, saboda mata su ma su samu dama yin aiki, sa'annan su samu daman faɗin abin da ke damun mata.
Ƙididdigar da ƙungiyar tattalin arziki ta duniya ke fitarwa duk shekara akan giɓin da ake samu tsakanin jinsi na ƙasashen duniya na shekarar 2021 na cewa ƙasar Ghana na da jimillar kaso 66.6 cikin 100. A ɓangaren ikon siyasa kuwa, Ghana na da kaso 13.5 kacal ne a cikin 100. Idris Abdullahi Baƙo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.